Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya cin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande tare da ni Sarfil Hashim Gumel
tare da ni Madina Dahiru Meshanu.
Madina kin san duk ranar Alhamis a shirin nan namu ne da gobe na duba ainihin abin da ya shafi kiwon lafiya. To zamu duba muhimmanci dake tattare da duba lafiyar idan dan adam.
Wani matakai mutum zai dauka domin ya inganta idanuwansa daga ciki muhimman abubuwa wanda mutum zai iya dauka kowa. Abu na farko akwai kula da musamman tsafta hannaye da ake yawan kai su wurin ido.
Da yadda ido ya kasance ɗaya daga cikin abubuwa a jikin ɗan adam da mutum yake amfani da shi a kullum, bisa wannan ne zamu mayar da hankali kan abubuwan da suka kula da lafiyar ido, wato ya kunsa
haka yake ciyaman. Kaga yau ma zamu yi kokari mu samu jin ta bakin kwararru don menene yake tattare da muhimmanci a ainihin duba lafiyar idan ɗan adam.
Haka kuma zamu tsakuro wasu kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook, inda muka ce a cikin ɗan shekarun da suka gabata yaushe ne aka duba ko aka auna lafiyar idonki ko idonka, tare da kuma bude muku layin waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana yadda kuka dauki muhimmancin kula da lafiyar ido. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Madalla, da farko zamu fara da jin muhimmancin zuwa a dinga duba lafiyar idanu daga bakin kwararren likita, wato Dr. Muhammad Ladan.
Ido ido yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar dan adam, kuma da matakai mutum zai dauka domin ya inganta idanuwansa daga ciki muhimman abubuwa wanda mutum zai iya dauka kowa. Da wanda yake yin yana da lafiyar ido da wanda yake.
To sai a gafarce mun dan samu tangardar na'ura. To yanzu dai zamu fara jin hirar da Yusuf Harande da Dr. Ladan.
Za a iya cewa wani muhimmanci yake tattare da mutum ya je asibiti akai-akai ana duba lafiyar idan shi.
To muhimmanci shi ne ya Alhaji, in mutum bai zuwa wurin likita ana duba idan su, ka san akwai wani abubuwa da waɗansu ciwuka da suke faruwa a cikin idon ɗan adam, musamman akwai wanda ake kira glaucoma. To wannan ciwon, wani irin ruwan da ke cikin idon mutum, to wani lokaci akwai wani lokaci wanda suke kira pressure. To ƙarfin ruwan wani lokaci in yayi yawa yake iya ɓata jijiyan da ke sa ka gani sosai, so dole. Amma wannan ba shi da wani alama da za ka saji ko yana ciwo. To in ba ka zuwa ana gwadawa kawai, sai wannan pressure din zai ta karuwa ko ruwan da ke cikin idon zai ta karuwa. To in baka ji ana duba ko lokaci ban baka yi hankali ba za ka iya makancewa ba.
To ana iya cewa kenan likita idan mutum ya zamana baya dubawa kuma ba wai dole ne zai ji wata alamar ciwon idan shi na ciwo ba, kawai ita wannan pressure da kake magana za ta dinga hauhawa har ta kai ga matakin da mutum zai zo ya samu makanta kenan.
Eh, zai ji ayye in mutum bai zuwa ana duba don kawai za ka riƙa gani wani lokaci za ka ga abubuwan da ɗin canza kaɗan-kaɗa amma ba wani alama, kawai sai ka ga wani lokaci ba ka gani kawai haka.
To yanzu likita musamman kamar a ƙasashen Afirka yanzu da yake lokacin hunturu ake fuskanta yanzu, kuma da dama akan samu irin buji ko iska da take kwaso ƙura da dawi abubuwa da dama sukan shiga idanun mutane, wani irin illa wannan yake haifarwa ga lafiyar idan ɗan adam?
To wannan illan da ke haruwa iskan nan da ke shiga, wani lokaci akwai ƙwayoyyuka da suke shiga da iskan shiga idan mutum, to wannan yakan kawo ni idan idan ya soma ruwa wannan wanda da turanci ana kaman kwayan cuta wanda suke kira infection da turanci to wannan illar sa kenan iska din nan ya kamata in dai mutum zai fita a lokacin hunture ya kare idan sa
to kana rufin kenan watan koda sa irin gilashi haka in mutum zai fita shi ma yakan taimaka wajen kare ido kenan
eh wannan yakan taimaka kwarai wurin kare ido domin iska din nan da kuran nan yana kawo illa don kafin shi wannan yashin nan ko kasa ko abin da ke tasowa to su suka idan mutum dole suka gurje idan mutum to bai kamata ba saboda haka shi yasa dole mutum ya rika kare idan sa inda yana irin wuraren haka
to likita da dama mutane sukan ga cewar kamar akwai bincike da nuna cewa akwai illoli tattare da yanda mutane ke kallon ainihin idan computer ko kuma wayoyin su hasken wayoyi da hasken irin wannan fita na'urar nan ta tafi da gidanka da ake cewa iPad wani irin illa su kuma waɗannan hasken suke haifarwa ga lafiyar idan dan adam
eh to shi wannan irin hasken da ke kan wannan na'urori da iPad din nan su irin masu na'urar waya da ake kira cell phone musamman waɗanda suke manya-manya din nan to shi wannan blue light din ba shi da amfani mu ka rinka kallon su kowane lokaci domin kana kallon shi kowane lokaci yana iya lalata maka ido yanda ba za ka rinka gani sosai ba musamman ma ya fi illa ga yara nana yanda yanzu ake yadda yara su yi ta kallon irin iPad din bai kamata ba ya kamata a rage yawan lokacin da yara ke kallon wannan abin ya lalata
To a gaida Dr. Muhammad Ladan da wannan takaitaccen bayani akan muhimmancin duba lafiyar ido. Yanzu bari mu leka asibitin tarayya dake birnin tarayya, asibitin gwamnatin tarayya dake birnin tarayya Abuja inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya samu zantawa da wani kwararre Malam Suleiman Ibrahim Funtuwa.
Ido yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar dan adam. Kuma da matakai mutum zai ɗauka domin ya inganta idanuwansa daga ciki muhimman abubuwa waɗanda mutum zai iya ɗauka kowa da wanda yake jin yana da lafiyar ido da wanda yake jin bai da lafiyar ido kuma kila ya je asibiti ko ya je wurin jami'in kiwon lafiya wanda ke da matsaliya ta ido ya tabbatar musu da wata matsala. Abu na farko akwai kula da tsafta musamman tsafta hannaye da ake yawan kai su wurin ido kila a sosa kila a kakkaba wani abu wanda ya kokarin shiga ido ya makale tsafta na da matuƙar muhimmanci wurin kiyaye lafiyar ido sannan abu na biyu wanda shi ma yana da muhimmanci wurin kiyayewa da inganta lafiyar ido shi ne abubatan abubuwan da muke ci na abinci akwai abubuwa masu yawa waɗanda suke da muhimmanci wurin inganta lafiyar ido misali daga cikinsu akwai kare wannan da za ka ganshi bakin hanya albaro da naira 10-20 naira 50 za ka iya ka samu kare da za ka kayan abinci na kare yana ɗauke da sinadarai masu yawa waɗanda daga cikinsu akwai abin da ake kira vitamin A wanda bincike ya nuna yana da matuƙar muhimmanci ga ido sannan akwai irin su kifi akwai irin su kwai duk suna ɗauke da sinadari mai yawa na vitamin A akwai manja wannan musamman idan an amfani da ita wurin dafa abinci ba tare da an soya ta ba har ta yi canja kala ƙanshinta ma ya canja idan aka yi sarrafa ta sarrafawa wadda ita ce ba ta fata asalin yadda aka yi ta ba ita ma tana taimakawa manja da sauran kayayyakin abinci wanda za a ga waɗansu magunguna ta sanya an ƙara musu sinadari na shi vitamin A kamar za a ga akwai su siga za a ga an rubuta a jikin wani buhun siga za a ga an zana hoton E kila a san rubuta vitamin da a zana hoton E kasuwa haka da sauran waɗansu kayayyakin abincin da yawa waɗanda gwamnati ta sanya su ta sanya an sanya sinadarin vitamin A domin amfanin shiga jiki da waɗansu abubuwa sannan abu na uku wanda shi ma zai iya taimakawa wurin ingantawa da kuma tsare lafiyar ido shi ne musamman ga yara wannan irin wasanni da yara suke da tsalle-tsalle a gida da makaranta da unguwanni a nuna masa cewa to jifa da duwatsu rike abubuwa masu tsini da kaifi ana kokoyi wani zubin ma a makarantu za a ga hada biyu a hannun yaro ko fensil ko kuma wadan abubuwa ne da yaran su amfani da su a makaranta ya ga yara na wasa da su kuma an akai haurin ido to illar haka in aka tabo idan za a iya a soki idan wanda zai iya kawo abubuwa da yawa nan take dai ido zai iya yin fushi ko kuma ya yi ja in ba a yi ɓanna ba yawa ba wani zubin ma iya ana yi a huɗu idan to da wanda kila za ta kai ya yi kuma kila ya kiyaye.
Masu neman idan muka duba yadda wani lokacin za ka ga mutane idanun tana musu kaikayi sai ka ga mutum zai ya ɗauki taguwar sakan nan sai ya goge idan ko kuma idan irin yana kaikayi mutum ka ga yana yawan sotawa yana jin daɗi kuma yana ɗan jin nishaɗin sotawa da sauransu ba. Yayin da aka ce musamman idan ka ya fara ma kaikayi a matsayin ka na jami'in kiwon lafiya da kake da kwarewa shanin ido din nan menene abin da ya kamata mutum ya yi ne?
Ɗaukar riga a rika su a saba a cikin ido ba daidai ba ne ba da farko na ce da yake abin da yake taimakawa ido ya zauna lafiya a inganta shi kuma a zauna lafiya da shi shine tsafta. Da mutum ya ɗauki riga saboda akwai ƙwayoyin cuta wanda ake kira microorganism wanda ba mu iya ganin suna nan a ko'ina a jikin riga da sauransu to. Ɗauka a taba a cikin ido ba daidai ba ne sannan abu na biyu dukkan ido ya yi kaikai ko alama ce ta cewa akwai matsala to abin da mutum ya kamata ya yi ba daidai ba ne ba abin da ya kamata mutum ya yi idan ido na kaikai shi ne ya je asibiti a duba shi ya ce ga abin da yake damun shi na kaikai sannan in ya zama kafin ya isa asibitin dole sai ya duka ya yi amfani da abu mai kyau ya samu kamar hankali wanda yake sabo wa kai tsaftace ke sanya idan kuma ya suta wanda suke wata ba ta wuce hankali ba saboda girzawa da murzawa akwai halittun da Allah ya yi tun daga fashi da tarfa ido da gira zuwa wata zama marihi na ido wanda ake kira kwanjan kaiwa abun zuwa sauran halittu da Allah ya yi mahido idan mutum yana murzawa zai iya yi manna zai iya kungira ta fada shi ne ta murzawa har ta yanka wannan fata wadda ko kuma wannan halitta da Allah ya yi wadda suke ba ido haida misali ita kwanjan taiwa da ke daga ciki sannan abubuwan da suke biyo ta har zuwa ba.
Da yake wannan shirin namu sunansa yau da gobe shirin ya domin matasa. Idan aka duba gadin matasa mu musamman yan gayu a wannan yanayi za ka suna yawan dukkan wanda sai mun gidan su ki irin na gaya din nan a dinga toshewa ana barazana ana gaya da shi menene mun yan sa wannan bakin gidan sun ga na shirye da nan adam
bilahi shi ga mu da muke asibiti kuma muke yefa ido bilahi yana da amfani sai yin shi haka nan a bakin hanya kuskure ne saboda mun lura akwai waɗansu gilasan da aka yi yanzu waɗanda suna ɗauke da abin nan fawa ɗin kamar a ce an ƙarfafa su ba kawai ordinary ko kuma clear ko kuma ba su da wani ƙarin abin nan da aka yi musu ba sannan na biyu sanya gilasan kamar mu da Allah ya halicce mu a nan Afirka a Najeriya da sauran ƙasashe da suke irin nan muna da yanayi mai zafi wani zubin a yanayin sanyi da kura da iska to sanya gilas lokacin da ake kura da iska ko ake tsananin rana yana da kyau lokacin rana wannan gilas din mai duhu yana rage tsananin zafin rana da ke shiga ido wannan ma yana da muhimmanci kwarai da ido sannan lokacin kura yana rage kura da iska da abin nan haƙuƙuwa da za su iya faɗa mu ido wanda har su jawo wancan kaikan da muka yi ɗaukan dukkan baya daga ba.
Eh idan mutane zan shiga mota ta in kunna AC da sauransu shi ma zan buƙaci gilas?
Wannan ba za ka buƙaci gilas ba in dai domin wancan ne za ka ga an sanya ma mota kila an sa abin da ke ake kira tintin an sa bakin gilashi musamman a baya ba wanda ake kallo ba. Bai kamata a ce mutum ya sanya gilas wanda zai rage masa daman ya kalli gaban shi ban yana titi da kuma gefe side mirror sun san gilasan da ke gefe da gefe da ma wanda ke ciki wanda zai yana taimakawa mutum wurin ya tuki ba tare da ya tuki ba kuma ba tare da ya tuki ba. To da cikin mota wannan babu wata hikima ne a wani wanda mutum ya dole samu bilashi wanda bai rage mai dama ne kallon abubuwan da ya kamata ya kalla na bilashi ya
tsoro. Idan muka zo kaman ni da ke aiki na aikin jarida ne kuma kusan aikin na gaba ya ta'allaka ne akan na'ura mai aiki da kuma wato kwamfuta. Ko mai zan yi akan ta nake yi? Musamman akwai wani alaka ne na da zai iya kawo inda tsakanin yawan kallon wannan gilashi na kwamfuta kullum kana kan kwamfuta kana aiki?
Akwai kwarai sam. Duk abin da za a yau da kullum ba ta ba komai ba. Duk abin da za a yi amfani da shi yau to da gidi to a hankali karfe shi da daraja shi da sauran su za su rika raguwa. To a ce ido kullum yana kan haske na kwamfuta ko waya kamar yanzu da za su ko ina ana tafiya waya. To akwai illa kamar yadda ta kuma akwai illa da ya kan yi daidai ba za a yi ba abin wanda ke zuwa nan tare.
To a gaida Hassan Maina Kaina da Malam Suleiman Ibrahim wato kwararre kan kula da lafiyar ido. Yanzu kuma lokaci ne da za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu a yau ita ce, cikin 'yan shekarun da suka gabata, yaushe ne aka duba ko auna lafiyar idonki ko idonka? Kafin nan dai za mu karanto wasu amsoshin da muka zaɓulo a shafinmu na Facebook.
Da farko mun samu amsa daga Garba Idi Wise yace to VOA Hausa ni dai ban taba zuwa a duba lafiyar ido na ba amma daga yau zan fara ku tashi lafiya
to madalla to tabiu wanda dai muka samu na biyu dai daga Ruqayya Usman Fari Jebuwa Allah ya sana fada daidai tace gaskiya mu a al'ummar yankunan karkara ba mu san da wannan lamari ba ganin yanda likitocin mu ba su wayar mana da kawunan mu dan sanin muhimmancin sa dan haka yau zamu kasance da ku kai tsaye dan mu ji daga kwararrun likitoci
to masha Allah
ai kaga Madina kin ga shi ma wannan baban gida na yalwa bungudu cewa yi babban kalubale dai shine bai wuce yanda zaka ji a kowane kauye ba kowane kauyuka wai ake samun asibiti ko kuma likitoci da suke da kwarewa a fannin ido ba balle ma har su je su ainihin ga likita su a duba lafiyar idan
duba lafiyar
su na suna su matsalolin kenan
to ga wata daga Shehu Adamu Rajawishi to gaskiya duba lafiyar ido yana da matukar muhimmanci sosai domin dai ido shine jagorar rayuwa ganin cewa sai da shi ne ake ganin duk wani abu da ke cikin duniya wannan kware kwa sai dai matsalar shine mutanen mu ba su cika zuwa duba lafiyar idan su ba matukar ba matsala suka ji suna da shi ba wato babu matsala ba sa zuwa duba lafiyar su
kwarai kuwa
to yanzu bari mu bude layi kenan ko
eh to yanzu kuma sai mu bude layi mu ji wato idan kuna kusa da wayar ku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 2 2 2 5 5 5 5 kada a manta layi kan yanzu abu da suke kira domin ku bayyana mana ra'ayoyin ku to da alama ga kira mun samu daga ina ne ku ake kira to madalla kafin dai mu kai ga daukan wayar mu ta farko bar mu dan shakata da wannan
bakaken laraba da magani maka so garin bakaken laraba da magani maka so garin bakaken laraba da magani maka so garin Shawara koko da batir, cutar sikila kuduma,
ga kira na farko mun samu daga jihar Kaduna. Wane ne ke kalai?
To ajiya barkan ku dai a tafiya.
Barka ka dai.
To wannan ma tsora boka yakin da kuma barka da safiya.
To mun gode. Ya
wasannu.
To madan lafiyar shine da yisu baliwa ran da sunana Murtala ne. Ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya.
To masha Allah Malam Murtala, to yaushe ne ka taba yaushe ne ranar ta karshe yaushe ne ka taba zuwa aka duba lafiyar idan ka?
Eh to gaskiya zai kai kusan shekara 5 ko 6
shekara 5
gaskiya eh gaskiya saboda kin ga shi sa wayannan gidan ku kullum muke ajin lokutan mu saurare ku saboda ana ƙara ilmantar da mu harkar musamman harkar lafiyar nan da sauransu kun ga muna fa'idan tuwa amma kan zai sa kuma abin da yasa ma din wannan shekara 6 na dan taba samu wani asari ne aka dan gilas na ido da nake sa dan cokale na ido shine na ji aka dan dudduba mu amma ba haka ma ban ma san ana zuwa haka nan a samu likita inda ya duba ba kuma haka ya kara mana kwarin gwiwa in Allah ya yarda mu samu lokuta da dinga zuwa ana kara duba mana idanuwa mu insha Allah
to Allah ya sa Allah ya bada iko
to madallah mun gode Murtala to yanzu bar mu je Nasarawa ne na kallai daga Nasarawa
to assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
garban likita radio na garin Agwa Bundo mai jihar Nasarawa
to garban likita radio akan kama radio ka duba lafiyar ta to kai kana za duba lafiyar idanunka da kike duba radio nan da ita
to gaskiya duba ido shine muhimmin abu musamman mu yanzu gwamnatin jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Esle gaskiya ya dubi muhimmancin ido ya sa ya kauta ma aka je aka dinga duba idon mutane ana ba su glass masu shawara kuma ana ba su shawara daga asibiti kuma an sa yanzu kowane asibiti in ka je na gwamnati ne to musamman an bada ainihin yara kanana ana duba idon su kuma kyauta saboda haka ni ma da nake magana da kai yanzu idon nawa sun yi jajawur amma na kokari insha Allah zan je a duba mun domin idon shine muhimmin abu gare mu da fatan za a je mu kiwon lafiya
to likitan radio ya kamata ka je ga likitan idon ka
ja duba idon ka
gode kare da gaske to masha Allah
ta ce amman bari mu koma garin gwamnati Kaduna wa muke da shi a Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wace magana
alhamdulillah sunana Hamza Balarabe Alhazawa daga cikin birnin Zariyan jihar Kaduna Najeriya
to muna jin ka Malam Hamza
kuma ni ne fiyaron taskar babuga waya ta gardin Zazzau
to muna jin ka
alhamdulillah ni kai na indai magana aje a duba idanuna ne akalla gaskiya na kai shekara kusan 3 a yanzu haka
jidda kana makotaka da kofar ku yambana
wallahi ko ka san ku an ade jahar a Najeriya ma ta daga cikin ita ce babban asibiti akan indai ido ne kam
na ya kamata ka je
alhamdulillah amma gaskiya ko a yan kwanakin kuma ni kai na wannan kwanakin ina fuskantar wani kalubale ne ko kalubale nake fuskanta yanzu inda a ce zan hau babur dina haka kawai ina tafiya ba wai gudu ma da za a ce me yawa bane amma sai ga hawaye yana fita mun to wannan hawaye yana damu na gaskiya
to Allah ya taimaka
wannan abin shi zai sa in je kokarin zuwa ma in kokarin dubawa
to madalla mun gode kwarai da gaske
mu dace Allah ya bar jagora a tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske to akwai kira yazo daga Burkina Faso wani ne akan layi
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Ya sunan malamin.
Isa mai jigi daga nan Burkina Faso.
To malam Isa a nan Burkina Faso kana zuwa a duba idanunku.
Wallahi ni kan na sha zuwa Faso eh ba su yi ba amma tun lokacin ina aiki na zuwa an shekara 25.
An shekara 25. Shi ka inda bar ai yanzu baka san me yake faruwa da shi duk da kina gani din amma wani lokacin baka san me yake faruwa da shi ba. Saboda kafin an ce su masu ciwon ido ba sa ganewa
sun katirwa ne ma
ikon Allah to dai ya kamata a garzaya a je a ga likita ko zuwa wake su auna maka su duba maka su gaya maka cewa lafiya yake ko ba lafiya ba akwai shawarwari da su iya baka abubuwan da zaka iya ci ya kara lafiyar idanunka duk yana da kyau yana da muhimmanci a ringa zuwa ana duba
ina ga da bakon Allah ku sai wanda duk bai zuba shi ba
Dr. Ladan kenan kake nufi to masha Allah to da fatan ya ji wannan gaisuwa taka to sannu mun gode to madalla mun gode kare da gaske
to in Kaduna dai sun mamaye shirin ga wani kira daga Kaduna wane ne ke kan layi
sunana Ibrahim Mjae
to malam Ibrahim
Zaria tarayyar Najeriya
sannu da zuwa malam Ibrahim muna jinka an taɓa duba idan ka
da yake ni da ina dan fama da haka kamar wani aba ido na haka kamar wani kurji ne haka ko ba haka to naje ina zuwa akai akai ana duba ido na amma akwai abin da yanzu doctor yayi magana wanda shine ban gane ba yake yawan duba laptop da shauransu to shi yawan duba waya kamar irin yanda zaki ga yanzu samari yan mata ko da yake ana duba waya ko da yake waya ko da yake waya dare da rana to shi ma akwai illa ne ko babu illa dan kaga ina da kyau su ma yanzu mu iya sani haka sai kamar ku masu aiki da computer ne da shauransu
haka
sannan shi ma akwai illa to dole ya kamata mu ma a rage amfani da waya saboda mu samu karin bayani
to madalla mu
Ibrahim MJA daga Zaria
to mallam Ibrahim MJA mun gode to kun da abin da wannan tambaya da mi ambashin manci
eh to kaga tambaya da yi kamar daidai da tai daidai da tambayar da nayi mashi Dr. Ladan kuma Dr. Ladan ya tabbatar da cewa bincike ya tabbatar da cewa duk wani mutum da yake yawan kallon ko dai wayar hannu
screen da yake
ko na computer akwai wani blue light da yake rashi wata koriyar wuta wato an ce wannan ita koriyar wutan tana shafar lafiyar ido
kafin yawan kore ido akan wato allo na computer ko na waya shi ma yake rage kwararrun idanu kware da dan mu muna gani anan ma yana faruwa da mu kware da gaske ba wai
yasa ake cewa ma in kana aiki ko idan kana duba waya kakka jera awuwi da yawa kana yi ka dinga ba da dan hutu
to ai ka san kuma muhimmanci makwa kananan yara da yanzu haka sai ka ba su dan iPad sai yake suna kallon cartoon ko wani abu to yana da kyau lokacin sai suke zuwa bacci zauna suna ta
suna
wannan yana matukar illa ga idanuwansu to ya kamata lamari da ya kamata iyaye su san lokacin da za su ringa ba yaran su allon waya ko abin da zai riki a hannu yana kalla saboda baka san me zai fara ba tun yana karami yaro ya fara samun matsalar ido ba zai buzo ya ce maka baya gani sosai ba saboda bai san yanda ake ganin ba sai an je an gwada shi zaka ji likita ya ce ai ba ganin yake sosai ba kuma likitoci na cewa yana shabar hanyar da za su koyi karatu daga abin nan idan suna da matsalar ido to bari mu ci gaba da daga layi
layi
maya kaga kamar wannan magana da kake Salfilu akwai wani abu da aka ce idan mutum ma zai duba hasken wayan shi ko computer kai shi inda kaman ɗakin da ke da haske ba wai kawai ka kure idan ka kan wayar ba kuma ɗakin da kake ciki na da duhu shi
ma yana hasken ya zama hasken ku yana shafar idanu kwarai kuwa
to ai kaskin san kuma akwai da dama mutane ma da ba sa yin kallon fina-finai sai akan wayar su
to akwai
masala nan likitoci sun tabbatar da cewa
mun aje wani akan layi da Kaduna wani ne akan layi da Kaduna
ina na lawan na lawan da kanan kamfanin fate da ke jaji Kaduna Najeriya
to lawan na lawan wani lokaci ne kaje aka duba lafiyar idan ka zaka yi tunawa
to a gaskiya fi sabilillahi ni dinnan a takaice amma identity card gare ni na health insurance
wato insurance lafiya
goma sha kusan yawa na health insurance kusan shekara goma sha hudu yanzu na mallaki wannan identity card na health insurance
to kana amfani da
amma a gaskiya a gaskiya ni ban yi rikin lafiyan da ya kai ni zuwa asibiti ba
to bari na ga maka wani abu guda daya
ina jin ka
wato dan kana rike da shi ba sai baka da lafiya ba za ka je gurin likita ba wannan insurance lafiya da yake da shi za ka iya zuwa a duba lafiyarka a ga me yake ciki a duba ta idan ka
to amma ni a gaskiya saboda ban taɓa rishin lafiyar da ya kwantar da ni wai kwana bakwai ko kwana
duk da haka ringa da ya zuwa ana duba lafiyar ka ko ba haka ba to ba dala to mun gode kare da gaske
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wato wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Justin Thwaite tare da abokan aiki na
Yusuf Aliyu Harande
da Sarfila Hashim Gumel
ni Madina Dahir mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin wato cikin ikon Allah ku huta lafiya.